السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka, majalisan hadisi na mako-mako a wannan masallaci Jami'u Sheikh Talhat al-Salafi rahmatullahi alayhi, domin ci gaba da karatun littafinmu na At-Tajrid as-Sarih li Ahadith al-Jami' as-Sahih, wallafar babban malami al-Allamatul Muhaddis Ahmad ibn Ahmad ibn Abd al-Latif al-Zabidi alayhi rahmatullahi ta'ala. Muna cikin kitabu lutu har yanzu za mu tashi babun ghasluddin, wannan zai zama majalisinmu na 89 insha Allahu ta'ala. Babun ghasluddin, babun da zai yi batu akan wanke jini. Mas'alar jini mas'ala ce da malamai suka tattauna akan ta, tattaunawa mai zurfi kuma suka saba. Jini kala-kala ne. Wasu daga cikin malamai suka ce za a iya kasa jini zuwa gida uku. Kashi na farko shi ne najisun la yu'fa an shay'in min, jinin da ya kasance zalla najasa ne shi, kuma ba a sausauci game da shi. In ya zuba a tufa ko ya zuba a jiki sai an wanke. Wannan jinin shi ne jinin haiba da jinin diki. Wasu kuma malamai suka shigar da addamul kharij min as-sabilai, duk jinin da zai fito ta gaban mutum ko ta dubararsa, suka ce wannan jinin la yu'fa an shay'in min, huwa najisun la yu'fa an shay'in min, najasa ne shi, babu sassauci a game da hukuncinsa. In ya zuban ma mutum to sai ya wanke kafin ya halasta ya amfani da tufarsa, ko ya halasta ya je ya salla da jikin shi, ko ya halasta a wurin da jinin ya zuba. Dama salla tana buƙatar tsarki na habashi, tana buƙatar tsarki na hadashi. Tsarki na hadashi tsarkin kai, kar ya zama mutum ya fitar da wani abu daga jikinsa, abin da ya shafi bawali ko bayan gida ko rihi ko mazi ko wadi ko kuma ɗaya daga cikin sabubba da suke haifar da karyewa alwala, wannan hadafi kenan. To sai kuma tsarki na habasi, shi kuma tsarkin habasi fil badni was-sawbi wal-makan, ya zama jikin mai salla babu najasa, ya zama tufarsa babu najasa, ya zama bagiran da zai yi sallah babu najasa. To sai suka ce idan wannan jinin ya zuba a ɗaya daga cikin waɗannan wuraren guda uku, to baya halatta mai sallah ya yi sallah sai ya wanke. Sun tafi akan jinin diki da jinin haiba. Na biyu shi ne jinin da suke cewa najisun yu'fa an yasiri, najasa ne shi amma kuma ana sassauci idan ɗan kaɗan ne. Shi ne mai iziya rahmatullahi alayhi ya ce wa yu'fa an yasiri dami, ana sassauci game da jini wanda ya zuba a tufa ko a wuri ko a jikin mutum idan ya kasance ɗan kaɗan ne. Sai ya ce wal yasiru mislu dirhami, ya ce wanda ake nufi da mai saukin shi ne kasance kamar dirhami. Sai ce ba dirhami na kuɗi ba, a'a, ƙashi da yake jikin gwiwar alfadari, faɗinsa, in ya zuba a tufa ko ya zuba a jiki ko ya zuba a wurin da za a yi sallah, to ko da ba a wanke ba an yafe ma mai sallah zai iya yin sallah babu ba najasa ba. Wannan sukan faɗa a jinin da ya kasance jinin da ya fita a jikin ɗan adam ba ta hanyoyi guda biyu ba, ba ta gabansa ba, ba ta bayansa ba, kuma ba jinin biki ba, ba jinin haiba ba. Sai na uku shine jinin da suka ce mai tsarki ne, shi kuma suka buga misali kaman jinin kifi, da kuma jinin da yake makalewa a jikin nama idan aka yanka, ko jinin hanta wadda ita ga baki ɗayanta ma jini ce, ko kuma jinin da ya kasance jinin saifa wadda ita ma ga baki ɗayanta aka matse ta haka, to sai dai a ga jini a hannu. Haka jinin ma la nafsun lahu sa'ila, abinda bai da jinin da yake gudana a jiki, bai da rai da yake gudana a jikinsa, kamar misalin jinin kudin cizo, ko jinin kwankwata, ko jinin sauro, wannan ba najasa ba ne, don ya taba jikin mutum, ko ya taba tufarsa, ko ya taba wurin da zai yi sallah, to wannan babu bukatar sai mutum ya je ya wanke. Wannan kasawar da malamai suka yi tana da ban sha'awa, to amma dai har yanzu ba a kubuta daga sabani ba. Akwai malaman da suke ganin cewa asalin a ce jini najasa ne, ba daidai ba ne, saboda ai asalin jini in a jikin ɗan adam yake, abincin shi ne yake juyewa, abincin da yake ci ne shi ne yake juyewa ya zama jinin. Suka ce asali sun samu sun yi kiyasi ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shan jini, ko حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله. أن حرم تامكو تموش أن حرم تامكو شن جيني كو شن جيني أن دفع وأن أنسويا سنن أن حرم تامكو شن ناما الحنزر. توسيسك شي تند أك حرم تشنسع شن وأن نن أبا بانقو داؤكو تو تعتبر هذه الثلاثة كلها نجسة. بيت سنة دوك سؤال نجا أما طيب نجسة وانا وكما شيئا جنجروا أتوان أبو بوا ذاكو جمالا من فكه ديوا دع بند أن لا يحرم تكين سيسي في نجسة أن تبع كسي أموينك إن يتبع كسي أموينك فما أقوي تمروي ديوا دكما مالا وسما لمن سكي ينزي مثالي جاكي كيش حرم ليكو ittifaqan, wanda yace cin halas, cin jaki halas ne, to zai iya ma kafarta. Babu wani malami da yace cin jakin gida halal, cin jakin gida haramu ne, to amma kuma ai ana hawansa. Yanzu misali mutum ya yi alwala, ya sa kayan shi tsaf, sai ya hau jakin shi, kila ma babu likafa, babu shimfiɗa, zai tafi masallaci, to in ya tafi masallaci zai yi sallah da wannan kayan nasa, ko ko sai ya cire sai ya wanke. Ai najasa ne jaki, tunda bai halatta a ci shi ba, kuma gashi an hau. To kaga irin waɗannan tambayoyin malamai sun yi su, malamai sun yi su, mage cin ta haramun ne. Amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha min at-tawafin alaikum, tana cikin wadanda ke zagayawa a cikin ku, saboda haka ita ba najasa bace kenan. Har ma idan ta sa bakinta a cikin abu, to ba laifi bane ai amfani da shi. To kaga irin wannan tunmi shi yasa ya zama ka'ida a ce ma la yu'kal yu'tabaru najisan, da abinda baya halatta a ci shi to najasa ne. To mas'ala ce da malamai da yawa suka sa alamar tambaya, a cikin hancin kabu wannan lungun ba za ka sha ba, mun gane. To abin da ya fi shi ne, abinda shari'a ta nassi ya zo a matsayin cewa najasa ne wannan abun, to ka ɗauke shi a matsayin najasa. Abinda kuma shari'a ba ta ɗauke shi a matsayin najasa ba, babu nassi da ya tabbatar da najasa ne shi, to ka bar shi a matsayin ba najasa ba ne. Shi yasa wannan shine mazhabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kuma yana da ƙarfi. Malam Ibn Taymiyyah ya ce al-aslu fil ashiya'i al-aslu fil a'yani at-tahara, yace asalin ababen da kake ganin su a duniya, to dukkanin su masu tsarki ne, illa ma ayyanahu shar'u ala annahu najis, sai abinda shari'a ta kebe ta ce wannan abun a zatin sa shi najasa. Malamin Taymiyyah sai da ya kawo usul, ababen da ake kafa hujja da su guda goma tun daga alqur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran ka'idoji na kafa hukunci na shari'a akan tabbatar da cewa ababe asalin su masu tsarki ne domin Allah madaukakin sarki ya ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan lamun din malamai suna ce mata lamul hayy huwal ladhi allan nan shi ne alladhi khalaqa lakum wanda ya halitta dauki ma fil ardi jami'an duk abin da ke ban kada naku ne to Allah subhanahu wataala ko ba zai halasta mu mutane komai kuma hakikar ga wasu abubuwa da yawa sai a ce duk su kuma najasa bane hatta ababen da kake ganin su ba a cin su to in ka tsaya zaka ga akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya halice su a dan adam yanzu misali zaki da musa dukkanin su ai ba a cin su kuma ba a hawan su ko dama dabbobi ko dai a ci ko a hawa to me fa'idar zaki me fa'idar damisa ana kallon su a tabbatar da kudirar Allah subhanahu wataala sannan kuma ba su rasa wani abu da suke ba dan adam a lafiyar jikin sa bincike ai ya tabbatar na kimiyya cewa halittu dabbobi da tsirrai suna da wani irin numfashi da suke ba dan adam su ma kuma suna buƙatar numfashin dan adam zaka fitar da numfashi su kuma suna buƙatar numfashin ka su kuma za su yi numfashi su fitar da shi kai kuma Allah subhanahu wataala ya sa zaka ƙari da numfashin su to kaga huwal ladhi khalaqa lakum ma lakum to ashe asalin duk abubuwa na duniya da Allah ta'ala ya halitta asalin su masu tsarki ne sai wanda shari'a ta ware ta ce ba mai tsarki bane ina ji mun fahimci wannan shimfiɗa wallahu a'lam to muje yanzu nan jinin da duk zamu ga ma an kafa hujja da shi cewa ghasrud dami nan zamu ga hadisan guda biyu suna magana akan jinin haila kaga jinin haila ko malamai sun yi ijma'i akan cewa najasa ne shi kuma jinin biki da ma suna cewa ne wan nifasu kal hayd fi man'ihi hukuncin duk da ka ba jinin haila to shi zaka ba jinin biki abinda jinin haila ke hanawa to jinin biki shi ma yana hanawa mun gane to muje an asma'a radiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ara'ayta ihdana tahidu fi thawbi kayfa tasna'u qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tanḍaḥuhu wa tusalli fihi wannan hadisin an samu shi daga nana asma'u radiyallahu anha diyar sayyiduna Abu Bakar matar az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu ita ce duk wanda ke da alaka da ita sahabi ne danta sahabi ne Abdullah ibn Zubair mijinta az-Zubair ibn al-Awwam sahabi ne ita sahabiya ce babanta sayyiduna Abu Bakar sahabi ne kakanta Abu Quhafa Usman sahabi ne sannan duk ɗan uwanta mazan su da matan su dukkan su sahabbai ne sai ƙwara ɗaya ta wadda aka haife ta bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk sauran sahabbai ne tun daga Muhammad shine na ƙasan su har zuwa kai sama عبد الله عبد الرحمن ابن ابي بكر عائشه بنت ابي بكر ودكنن wadannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabiya ce wacce take da daraja take da kima an kira ta da zatu nifaqain mun sha ba da siratta akan maimaita saboda wadannan sahabban dole sai a rika tuna mu mutane matsayin su da darajar su musamman muna wani zamani da aka daga tuta ta shedanci da kafirci na cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to bai kamata a zo a faɗi wani sahabi ko shi kenan sai a wuce ma a bada bayanin waye shi ba a tuna ma mutane a jaddada musu saboda ma takarrara abinda duk yake maimaitu wato zai tabbata. In ana lalata maka abu ana maka lugudansa, to zai sa ka ba za ka manta kowaye ba. Mun gane ai, yanzu ko Saddauna rahmatullahi alaihi in za a ambaci sunan shi, in aka dan ba waɗanda ba su san shi ba tarihinsa sai su ji wani babban mutum ne mai daraja. To balle sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Nana Asma kenan ta haifar ma da musulunci ƴaƴa koda su kawai guda biyu, ba ta da wata falala sai ƴaƴa guda biyu da ta haifa ma musulunci, to sun isa su ishe ta daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ita ta haifa Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu, sannan ta haifa Uwa. Kowa ya san matsayin Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu da darajarsa. Malamai suna kirga shi daga cikin al-Khulafa, saboda mutanen Kufa da mutanen Makka da Madina, biladul Hijaz da Taif sun masa mubaya'a, sun yadda a matsayin khalifa ne shi bayan rasuwar Yazid ibn Muawiya. Sannan ga ɗanta na biyu Urwa, ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a bil Madina, tabi'ai guda bakwan nan wanda malamai suka ce gabaki ɗaya ilmomin Madina na koma zuwa gare su. Urwa ibn Zubayr, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman al-Imam Malik rahmatullahi alayhi. To waɗannan bayan Allah guda biyu kawai da ta haifa ma musulunci, su suka yi ma musulunci hidima da aiki, to ya ishe ta falala. Bayan falalar da take da ita tun asubancin musulunci hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda za ka ba da tarihin hijira ko na minti biyu ne, to sai ka faɗa Asma radiyallahu anha, domin ita ta riƙa kai ma manzo Allah sallama da sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu abinci a gabu sau, a lokacin da su manzo Allah su sama suka fita da daddare ba wanda ya sani, suka fake a wannan kogon da ake ce masa kogon sau, ita ta riƙa zuwa tana kai musu abinci. Haka za ta kama ta ɗaure ta yaga labu abin da mayafinta ko zaninta, ta yaga shi biyu ta ɗaura haka a jikinta, ta ɗaura jakar abinci ko kuma kwanukan abinci, ta je ta hau dutse ta kai musu abinci ba tare da wani ya sani ba. To shi yasa ake ce mata zatun nifaqai. Ta kai shekara wajen 120 a duniya, haƙurinta ko ɗaya bai cire ba. Tsakaninta da ɗanta 'yan kwanaki ne rasuwarsu. Saboda tana cin al-mu'ammaru, tana cin waɗanda aka rayar da su suka daɗe a duniya. To Nana Asma kuma tana cin sahabbai masu fiqhu, tana cin waɗanda suka ruwaito abin nan salatu kusufi shams, sallar kisfewar rana, wadda ta faru ne a zamanin manzo Allah sama a mafi rinjayen magana sau ɗaya a shekara ta biyar. To tana cin wanda suka haddatu wannan siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sallar kisfewar rana radiyallahu anha. To tace ja'at imra'atun ila annabi sallallahu alaihi wasallam, wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi a riwayar sa ya sarraha cewa ya fito da cewa Asma'un ce da kanta. Ita ce ya halatta abu ya faru da kai ka ba da labari ka ce wani. Ta ce ja'at imra'atun wal mar'atu huna Asma'u nafsuha, ita da kanta ce. Ita ce ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, fa qalat fi, ta ce ara'aita ihdana tahidu fi thawbi, ya ma'aikin Allah ya kake ganin ɗayarmu tahidu fi thawbi, jinin hailar ta ya zuban mata a tufafinta. Shi ne ta yi haila a tufafi ko? Kaga hailar ta zuban mata, jinin haila ya zuban mata a tufafi kenan. To ya za ta yi? Yanzu nan ara'aita ai kaifa tasna'u, ya za ta yi? Ya za ta yi da wannan tufar da jinin haila ya zuban mata? Kala sai manzo Allah su ne ce ta huttuhu, idan hailar ta bushe ta huttuhu, to ta kankare ta. Kun ga abu na farko ce alhat, shine ta kankare. Na biyu summa taqusuhu bil ma, sannan kuma ta zuba ruwa ta rika goggogawa a daidai wajen da yake shine taqawsuhu. Akwai riwaya ta zo da dadu cewa taqawduhu, bayan ta kankara wajen da kumba za ta kankare da reza za ta kankare, to daga nan sai ta zo sai ta yayyafa ruwa. Idan ta yayyafa ruwa sai ta kama wajen ta mutsike shine taqawsuhu, ta mutsika da hannunta. Kun ji mataki na biyu ko? Wa tanbahu, daga nan kuma sai ta zuba ruwa a wanki. Annabhu nan ana nufin ta kwara ruwa ce. Matakin farko ta jinin ya bushe, ta kankara jinin. Mataki na biyu ta mutsike da ruwa. Mataki na uku ta kwara ruwa ta wanki. Wa tusalli fihi, sannan ta je ta yi sallah da wannan tufafin. Akwai riwaya duk da wasu malamai sun rauna nata, take cewa wala yadurruki atharuhu, ko da kina ganin alamar jinin a jikinki kaman farin tufa ne, kuma su lokacin su kila ba su da irin sabulin da muke da shi ko, to ko da tana ganin gurbin wannan jinin, inda ya ce waɗannan abubuwan guda uku alhas alqaf annabh, to ya isa sai ta je ta yi sallah a ciki. Kun ga wannan yana nuna ne, yana nuna najasatu damil hayyib, yana nuna cewa ashe jinin haila najasa ne, domin abin da aka masa ba a mabawai ko? Ko ana mabawai waɗannan abubuwan guda uku? Bawali abu ɗaya ake masa, in ka ɗau na ƙarshe kawai annabhu, ka zuba ruwa kawai ka wanke shi ce, amma na tahuttuhu ثم تقهصه بالماء ثم تنضحه. أبو أكو تكنكري يا بوشي باين تكنكري سنن تقامة مصيكي باين تمصيكي سنن قمة تزوت الزبغ واتقار وانشيوا. نعم كاقا أبو نوكينا أبو أكو أشي فكأن نجاسة دم الحيب أشد من نجاسة البول كمن جن حيلا يا في زمان نجاسة في يدني fiye da bawali ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da aza. Yas'alunaka 'anil mahidi, shi ce qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahunna. Yas'alunaka 'anil mahid, malamai suka ce al-mahid ko dai ya zama al-masdaru lilmi, ko ya zama ismul makan, ko ya zama ismul zaman, amma al-qawlu rajih annahu al-masdaru lilmi, ko dai ya zama asalin kalma al-mahid ay al-hayd. Yas'alunaka 'anil mahid ay yas'alunaka 'anil hayd, suna maka tambaya game da haila. Wasu malaman suka ce ismul makan ne. Yas'alunaka 'anil mahid ay yas'alunaka 'anil makan alladhi yakhruju minhu damul hayd, suna tambayar ka game da wurin da jinin haila ke fitowa. Wasu kuma suka ce ismul zaman ne. Yas'alunaka 'anil mahid yas'alunaka 'an zamanil hayd, hal yajuzu wat'un nisa'i fihi, suna tambayar ka a game da lokacin da mace take haida, ya halatta a zakke mata? Fassara farko ita ta fi yas'alunaka 'anil mahid, suna tambayar ka game da haida. Sai Allah ya ce qul huwa adhan, ka ba su amsa ka ce shi cuta ne, shi kazanta ne. Shi yasa ɗaya daga cikin malaman malamai al-Imamu Qibi yake cewa an kira sunniyal hayd adan linatmihi wa qadrihi wa najasatihi, yace Allah ta'ala ya kira al-hayd da adan, adan cuta, cutarwa, akwai cuta a cikinsa, linatmihi saboda warinsa, wa qadrihi da kuma ƙazantarsa, wa najasatihi sannan kuma najasa. Kaga sufofi uku, akwai natmu a ciki, akwai qadru a ciki, sannan kuma akwai najasa a ciki. To shi yasa sai Allah ce ne fa'tazilu an-nisaa fil mahid, ku kaurace ma mata, kar ku sadu da su a lokacin da suke haiba. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, kar ku kusance su da kwanciyar aure hatta yatahurna, sai sun tsarkaka. In suka gama jini to shi kenan fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin to kaga shine dalilin da yasa aka kira al-hayd adab wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adab to wannan kenan an ce ai abu uku a game da haida kun ga fiqhun al-imam al-bukhari ya fito da yace me babun ghasludd dami babun da ke bayani akan hukuncin wanke jini jinin kuma wanne jinin haiba wannan an yi ittifaki akan sa ijma'a ba wani malamin da ya saba cewa jinin haiba jini ne na najasa hadisi na biyu an Aisha radiyallahu anha qalat ja'at Fatima bint Abi Hubaysh ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفعد الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وأن حديث عن ساموش لك صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم Fatima bintu Abi Hubaysh Abu Hubaysh din ana ce masa Qais shine babanta Qais shi kuma Qais dan Al-Muttalib shi kuma Al-Muttalib dan Asad shi kuma Asad dan Abdul Uzza shi kuma Abdul Uzza dan Qusay kaga ta haɗi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba Quraishi ya ce ita sannan kuma tana ɗaya daga cikin ɗan gidan abin nan Asad ana ce musu al-Qurashiyyun al-Asadiyyun ba Quraishi ya ce ita sannan kuma babban kakansu shine Asad kamar yadda aka ji an faɗa a cikin nasabar tata sahabi ya ce da kusan hadisin da tafi shahara da shi shine wannan hadisin istihaba domin tana cikin mata guda goma ko tara waɗanda a zamanin manzon sama suka shahara da yin istihaza riwayoyi sun tabbatar da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu mata guda tara ko goma dukkaninsu Allah ya jarrabe su da jinin istihaza jinin cuta ya zama kodayaushe zubar da jini suke ba su da lokacin da za ka ce ba jini zai zubar musu kowane lokaci wani sahabban nan ba ƙaramin wahala suka sha ba yanzu da za a ce wata mace ta yi wata uku tana jini to duk hankali ta shi zai duk inda wani gynecologist yake sai an ji to amma sahabban manzon sama akwai cikin waɗannan matan guda tara wadda ta faɗa da kanta ta ce kuntu ustahadu samani sini ce shekara ta tara ina zub da jini Sauda bintu Zam'a radiyallahu anha arwaito cewa ta kasance in ta zo masallaci akan sa mata abu a kanta jina zuba kuma haka suke bauta ma Allah saboda addini ne a gaban su to ita Fatima bintu Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha tana cikin waɗannan matan guda tara ko goma su ne na farko dai ita ko kwanda ce Fatima bintu Abi Hubaysh ita ce ta farko tana cikin su ga hadisin ta nan zamu fassara shi insha Allah sannan ta biyu akwai Hamna bintu Jahash kanwar Zainab Zainab matar Annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha radiyallahu anha hadithul ifki labarin kage da aka kirkira aka danganta ma Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa Hamna din ita Hamna radiyallahu anha tana cikin wadanda suka fi ɗaya da labarin ba ta cikin sahabi ya ce mutumin ya kirce mummuna amma tana ɗaya daga cikin wadanda zane suka samu zane suka ci gaba da yaɗa waɗannan labaran tana cikin wadanda Allah ya ce laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin kaga Allah ya kira su da mummunai laula in sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji ana bada wannan labarin na kage wannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mummunai maza da mummunai mata me yasa ba ku zatan alheri ba nisa ba su zatan alkhairi ba. Allah yana musu tambaya nan as-su'alul inkari, yana musu tambaya da abinda kuka yi ba daidai ba. Lokacin da labarin ya zo muku da kun cuta da zato, ku faɗi alkhairi, to aka samu wasu su sun yi aiki da wannan, su kuma sai suka samu zane, to nana abin nan Hamnatu bintu Jahsh tana cikinsu. Har nana Aisha radiyallahu anha take cewa ita Zainab a cikin matan manzo Allah sallama babu wanda take jin daidai tace da ni a gidansa kamata, amma sai Allah ya tsare ta. Fa qalat khaira, ita sai ta faɗi alheri kishiyarta, sai ta ce fa amma ukhtuha Hamna, shi amma ɗan uwarta Hamnatu, fa kanat tudarruni tudarrini fi ukhtiha, sai ta riƙa kishi da ni wai tana taya ɗan uwarta kishi. Sai ta je ta shiga cikin waɗanda suka yi ta wannan magangana, to ita ce wannan ita ma tana cikin waɗanda aka jarrabe su da jinin istihaba. Ita ce ta biyu ko ta farko abin nan Fatima bintu Abi Hubaysh daga hadisin ta nan, sai ita kuma Hamna, Hamnatu bintu Jahsh ita ce ta biyu. Ta uku ita ce Ummu Habiba, ba matan manzo Allah sallama ba, Ummu Habiba zawju Abdurrahman bin Auf, matar Abdurrahman dan Auf, ita ma ɗan uwar Hamna ce. Ita ma ta zama Ummu Habibata bintu Jahsh, kaga a gidan su biyu. Su biyu ga Hamna gawa Ummu Habiba. Sai ta hudu ita ce Sauda, na faɗe ta ɗazu ko, Sauda bintu Zam'a matar Annabi sallama ta biyu bayan rasuwar nana Khadija radiyallahu anha, ita ce matar da Annabi sallama ya aura kafin ya aure nana Aisha radiyallahu anha. Mace ce dattijuwa kuma tana da ƙiba kuma tana da tsawo, shi yasa lokacin da aka je aikin hajji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama cewa ita kake kwanan Muzdalifa da ita da makamantanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi su tafi kawai su shiga hemar su ba sai sun kwana a Muzdalifa ba. To Sauda kenan. Ta biyar ita ce Sahla bintu Suhayl al-Amiriyya, Sahla bintu Suhayl al-Amiriyya ita ce ta biyar a cikin su. Ta shida Asma'u bintu Umays, Asma'u bintu Umays mata Sayyidina Abu Bakar, farkon mijinta shine Ja'far, Ja'far bin Abi Talib dan uwan Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Lokacin da aka je yakin Mu'ta aka kashe shi, to sai Sayyidina Abu Bakar ya aure ta. To bayan rasuwar Sayyidina Abu Bakar ita ta mishi wanka ma, to sai Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kuma ya aure ta. Saudaka ta auri sahabbai manya-manya guda uku, Ja'far ne mijinta na farko, sannan sai Sayyidina Abu Bakar mijinta na biyu, bayan rasuwar sa kuma sai ta auri Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. To ita ma tana cikin waɗanda suke jinin istihaba. Ita ce ta nawa? Ta shida. Ta bakwai Zainab bintu Ummi Salama, Zainab ɗiyar Ummu Salama, Ummu Salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To tana da ɗiya, wannan ɗiyar ta ta sunanta Zainab. Ita ce lokacin da mijinta ya rasu aka ce tana ciwon ido, aka je aka tambayi manzo Allah sama a sa mata kwalli, a bata dama ta sa kwalli, manzo sama ya ce a'a kar ta sa kwalli, shi dan watannin da za ta yi shine ba za ta iya juriya ba, da ba shekara ɗaya mace take yi ba ta yi kwalliya ba ta yi komai ba, kuma a kai ta wani ɗaki na daban a kulle ta. To yanzu watanni huɗu da kwana goma shine zai mata wahala. To ita ce Zainab, ita ma tana cikin waɗanda aka jarrabe su da wannan ciwon na jinin istihaba. Ta takwas Asma'u bintu Mirsad, Asma'u bintu Mirsad ita ma tana ciki. Sannan ta tara ita ce Badiyatu bintu Ghailan, Badiyatu bintu Ghailan ita ce ta tara. To in an faɗi ta goma ita ce Zainab bintu Jahsh, ita malamai sun yi saɓani kanta, matar Annabi sallama kenan. In an sa ta to sun zama su goma kenan. Sannan gidansu can sun zama su uku, Hamna, Ummu Habiba, Zainab ko. Sannan aka sa ta a cikin matan manzo Allah sama har su biyu suna jinin istihaba da wakina da Sauda da kuma wa da Zainab kun ga hana karin ai to an yi sabani kanta to waɗannan su ne mata da riwayoyi suka tabbata a game da cewa suna cikin mata waɗanda suke jinin istihaba to ga Fatimatu bintu Abi Ubaysh radiyallahu anha za ta faɗa mana labarinta قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نان فاطمة إيار أبو حبيش تازوجا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تشي يا رسول الله يا معيكم ألا إني امرأة أستحاض فلا أطهر نيمة تشي واتش كل شكين جنينك فلا أطهر بانا دلوك سندزن تيبا جنينك تشي إنا تركيبا كل شكين جنينك sunan mai wannan ciwon ana ce mata mustahaba ismul maf'ul ba a ce mustahiba ba a ce mustahiba sai dai a ce mustahadatun ba ita ta sa kanta ba sa ta akai kaga ta ce ustahabu bina'an lil majhul ustahab ana sani'in zidda jini kaga ustahab ana sani'in zidda jini asalin ai shi lafazin alhayd daga hada yahudu ne abinda ake ce ma hada yahudu shine sala yasiru abi qarara qarara shine ake ce masa shi yasa ake ce mata tafiya alhawdu ake tafkin ruwa ba ake ce masa alhawd jam'in sa shi ake mai hiyab kage kama da hayy alhawd qara daya hiyab jam'i hayy shi kuma zubar da qarara to ustahab ana sani in ta kwararar da jini ni ne istihaba ce fala atru ba ni da lokacin da nake tantance tsarki na kullun cikin jini nake wannan ba karamar jarabawa bace afa ada ussalata kaga ba lafiya ta take ji ba sallata afa ada ussalata ya ma'aikin Allah yanzu zan daina sallah kenan tunda tsawon wata wata mai zuwa wata mai zuwa wata mai zuwa kullun cikin jini nake to zan daina sallah kenan ya ma'aikin Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace la ba za ki daina sallah ba inna ma zaliki irqun ai wata jijiya ce daga cikin mahaifarki take zidda wannan jinin wanda malamai likitoci sukan yi bayani kan sababin da ke faruwa akwai littafi na babban malami Sheikh Suleiman Suleiman al-Ashqar Umar bin Suleiman al-Ashqar yana da littafinsa da ya gabatar a wani taho da aka yi na duniya akan likitan akan haila ko jinin al'ada da kuma na cuta na mata a tsakanin shari'a da likitanci ya sa ma sunan ya sa ma littafin nasa al-hayd wal nifas بين الطب بين الشريعه والطب يجباتر ده wannan littafin a matsayin gudubuwansa takadda da ya gabatar a wannan taro da aka yi taro ne na duniya gabaki daya likitoci da malamai manya masana shari'a to laki sunan littafin nasa al-hayd wal nifas bain ash-shari'ati wat tib bain ash-shari'ati wat tib wato jinin biki da kuma jinin haihuwa jinin biki da jinin haiba jinin al'ada da jinin biki kenan ko a tsakanin hukuncen shari'ar musulunci da kuma abinda binciken likitanci ya tabbatar littafin ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske daliban ilimi wanda suka karanta zai warware maka matsaloli da yawa da mata ma zai warware ma mata da yawa matsalolin abin da ya shafi harkar wannan jinin wanda kullum mata cikin tambaya suke in dai kai malami ne ko abin da zai wuya ka waye gari ka tashi wata mace ba ta ma tambaya kan jinin haila ba ko ta tugo ta WhatsApp ko ta tugo maka ta abin kullum to kina da za a karantar da mata shi ko ai talhisin sa ko da ba a karantar da shi duka ba ai talhisi a dauki ahammul mata'il abubuwan da ya kawo wanda suka zama ya zurfafa da maganganun likitocin da waye kila a aje su saboda akwai ma kalmomi na sai an nemi fassarar su kila a wajen likitocin ko kuma kila malamin da zai karanta in ba yana da zurfin bincike ba sai an aje wani likita a gefe kuma likitan ya zama yana jin lahaci kaga aikin ja in ya faɗi kalmar sai ya ce dokta me kuke fassara wannan kalmar sai ya fassara mai to kaga a ɗauki dai mafi mahimmancin mas'aloli a cikin littafin zai fa'idantar sosai insha Allah to shine sai manzo mai yake inna ma zalika inqun ai wata jijiya ce a cikin mahaifacci ita ce take zidda wannan jinin walaysa bihaydin ba haila bace domin shi jinin haila jini ne na al'ada jini ne yake zuba a lafiyayyar mace shi yasa malamai suke cewa aibi ne mace ta zama ba ta haila domin annabi sama ya ce a hadisi ingantacce innama zalikunna shay'un katabahu Allahu ala banati adam wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta mai ayan adam mata mace ba ta haiba aibi ne matsala ce domin ba ta haiba ba za ta haihu ba ce haiba alama ce ta cewa mace za ta iya haihuwa rashin haiba alama sai ta cewa mace ba za ta iya haihuwa ba shazai kuma ba za a yi itibarin su ba kakkace ai ga wata tana haiba kuma ba ta haihuwa kakkace kuma ka samu wata ba ta haiba ita kuma tana haihuwa in aka ce ka kawo ta a zariya kila ba zan cika ba aka ce ka kawo guda goma an baka aiki din yawan mai yan zariya da matan da suke zariya a baka a ce ka kawo guda goma to babban aiki aka baka to kaga ash-shadh la yuqat abinda ya kasance ko najir an-najir la yuqat abinda ya zama bambara kai ba so tari ake samun sa ba ba a kiyasi da shi mun gane to manzo Allah sai sama yace jijiya ce walaysa bihaydin ba hayba bace fa idza aqbalat haybatuki idan haybaki tazo ta ka'ida yanzu nan manzo Allah sama yana magana da ita a matsayin mumayyiza malamai sun kasa mace ne istihaza gida biyu المستحاضه على نوعين اقيم مستحاضه متميزه كو مميزه اقيم مستحاضه متحيره واتيتي مستحاضه مميزه مستحاضه مميزه ايتتي ود ذات ايه تنتنت تا غانا جنن حيضه تا غانا جنن بيكنتا ان كمتا تنبيا كتي يا جنن دي يكي زوبن ميكي كيتشي كالا بي يكي زوا ا واتا في نافنكون يا يكي زوا سي تتشي مكا بقي ني ce in ne kwana biyar sai ya canza kuma sai ya zama jajajir sai ce to daga rana ta shida daga ranar da ya zama miki can nan to na cuta ne kaga wannan ya nuna cewa ita tana iya tantance jininta ko kuma sai ta ce maka kwana biyar ina yi in ya zuba ƙasa baya daskarewa amma daga kwana na shida har zuwa tsohon kwanakin shi kuma idan ya zuba a ƙasa sai rika daskarewa kamar an yanka kaza to kaga na farko jinin haiba ne na kwanaki biyar din su kuma tsohon kwanakin da take zidda jinin shi kuma ya zama ne ya zama na istihaza din nan kana magana ne akan mumayyiza wato wanda za ta iya tantancewa ko kuma sai ta ce to dama ni duk da an gafarin wata da an gafarin wata wata na shiga na musulunci aka ce ɗaya ga wata to zan ji mara ta fara zafi daga nan kuma zan fara zazzaɓi ko ciwon kai sai in ga jini ya fara zuban min kuma kwana biyar nake kafin wannan cutar ta same ni ce to kwanaki biyar ɗinki da kika taba to ki ci gaba da aiki da su daga kwana na shida ki kirga jini ne na cuta kaga duk wannan da yake ce mumayyiza ita ko mutahayyira ita ce wanda dai in kama ta wannan tambayar za ta ce to Allah ba za ta iya ganewa ba ce ita dai jini na zuban mata to ita ma manzon sama ya bata mafita in mun zo kitabul haidi ma ji insha Allah saboda ka sai ce fa idza aqbalat haydatuki fa da is-salata idan hailaki ta juyo ki daina sallah wa idza adbarat faghsili anki ad-dama idan ta juya ta tafi kika daina haiba ta ki ta ka'ida to faqsili anki dama ki wanke jininki ki wanka kuma salli ki salla kuma tawaddi li kulli salatin sannan ko ta salla zaki yi sai ki mata alwalata hatta yaji a zalika alwaqtu haske wancan lokacin na ka'idar da kika saba yin jini ya dawo. To daga nan sai ki daina sallah, ki daina azumi, mijinki ba zai kusance ki ba, idan kin je aikin hajji ko umra ba za ki dawa fi ba har sai kin fita daga wannan jinin. Dukkan dai abin da haiza ke hanawa, to za ki hanu da yin wannan abin a cikin waɗannan kwanakin da kika saba yi na al'adarki. Sauran abin da ya dadu jini ne na cuta, baya hana komai, ki ci gaba da yin rayuwarki ba tare da kin takura ba. To kun ga shi ne wannan mahallin shahid na hadisin fakti ne an kiddama annabi ne ce ki wanke jini, kaga ya daidai da me babun ghasluddin, babun da zai yi batu akan hukuncin wanke jini. Shi ma wannan jinin wani jini ne? Ko wani jini manzon Allah sama ya faɗi nan jinin ne? Jinin da aka ce a wanke jinin me take? Jinin haiba. Kaga shi ne muka faɗi cewa dama wanda aka yi ittifaki a kansa cewa najasa ne shi ne jinin haiba. Jinin haiba, jinin haiba babu wani malami da ya ce babu najasa ba ne. Duka malamanmu sun tafi akan cewa jini ne na najasa, amma sauran jina ne to an yi saɓani a game da hukuncinsu. Wasu malamai suna ganin kamar dai da muka kakkasa a farko. Waɗannan hadisan guda biyu akwai matsaloli a cikinsu da za mu karu da su. Na farko dai najasatu damil haid, cewa jinin haiba najasa ne. Al-Imam an-Nawawi da Al-Imam ash-Shawkani, Al-Imam an-Nawawi a cikin Sharh Muslim, Al-Imam ash-Shawkani a cikin Nailul Awtar, dukkaninsu sun haƙaito cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa jinin haiba najasa ne. Amma an samu wasu malamai su kuma suka yi iddia'in cewa dukkan jina ne najasa ne, kamar al-Imam Ibn Hazm a cikin littafin sa Maratibul Ijma' ya kawo cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa duk jini najasa ne, sai dai jinin da ya kasance na mala nafsun lahu sa'ila, kamar kudin cizo ko kwarkwata. To amma dai magana al-Imam Ibn Hazm ba za ka yi dogara da ita ba domin an samu saɓani. In ka ce an yi ijma'i kuma aka samu wani malami ƙwara ɗaya daga cikin malamai mu'tabarai, ba malaman da yan duniya ba, malaman da ake jin su malamai, in ya saɓa shi kaɗai to ba ijma'i. In malami ɗaya ya saɓa to ba za ka ce an yi ijma'i ba, sai dai ka ce jumhuru. Kaga wannan lafuzin sai mun kula da su. In ka ce jumhurin malamai sun tafi to ka kubuta, kana nufin a cikin malamai akwai malamin da bai tafi akan waccan maganar ba. Amma idan ka ce ijma'i to kana nufin babu wani malami ƙwara ɗaya da ya saba, ko ta hanyar al-ijma'u sarih ko al-ijma'u sukuti, ko ta hanyar kowannen su ya ce na yadda, ko kuma a samu wasu da aka je mitin din tattauna mas'alar sai suka yi shiru, su ba su ce eh ba, ba su ce a'a ba, kuma suka fita a haka. Kila da aka fita gari mas'alar ta shafi za a yi wani abu ne, sai aka kuma sun shiga an yi aikin da su, ya nuna ne sun yi ne sun yadda. Wa illam yusarrihu bi afwahihim, duk da bakinsu ba su ce haka ba, amma aikin su na nuna ne. To kaga shi ne wannan. Sannan na biyu, hadisan suna nuna mana cewa a shi asalin abin da ake tsarkake najasa da shi shi ne ruwa. Wannan wata matsala ce da malamai suka tattauna a kanta, akwai da suka ce ba a kaulatu an-najasatu la tuzal illa bil ma, din najasa ba a kauda ita sai da ruwa. Suka kafa hujja da wannan hadisi, hadisin farko na Fatima bintu Abi Hubayb kai na Asma'u bintu Abi Bakr. To amma malamai sun kawo musu wurare da ake amfani da ba ruwa ba. Yanzu misali idan mutum bai samu ruwa ba zai yi tsarkin me? Hoge. Kaga zai yi tsarkin hoge, ana yi tsarki. Sannan annabi sama an yi masa tambaya a game da mutumin da ya sa hucci ya taka, misali daga gidanka za ka zo masallaci sai ka sa hucci kuma za ka yi sallah da hufunka. Manzon Allah sassame ya ce in ka taka najasa ta farko, to in ka taka ƙasa, to wannan takawar da kai ta goge wancan najasa. kaga nan me ya kawo da najasa a ruwa
kasa
to shi yasa la yata'ayyanu al-ma'u wasilatan wahidatan mufradatan li izalati an-najasa ruwa ba za a ce dole sai shi bane za a kawo da najasa da shi sai dai a ce al-aslu fi izalati an-najasati isti'malul ma asali in za a kawo da najasa to amfani da ruwa amma ne wayanubu anhu ghayruhu fi ba'd al-halat a wasu yanayi to akwai ababen da suke wakiltar ruwa sun zama sun kawo da najasa wallahu alam sannan abu na uku hadisin ya nuna mana cewa ashe jinin da ke fita daga al'auran mace kala biyu ne ko dai ya zama da mu'ada ko kuma ya zama da mufasad da mu'ada kala biyu ko jinin haiba ko biki ko wannan jinin al'ada ne idan mace ta haihu tana fitar da jini wannan jinin na al'ada ne ba cuta ba ne ba jikinta take ba jinin jikinta da likita zai auna ta ba zai ga jininta ya ragu ba idan mace ta gama haiza aka auna sai a ce jininta ya ragu Allah dama ya halicci wannan jinin a rika zubda shi in aka ga tana zubda shi to alama ce ta lafiya to sai kuma kishiyarsa da mufasad da mu istihaba ce jinin biki jinin kai istihaba jinin ciwo wanda kaga in ya bayyana ga hukuncensa baya hana komai kuma aje a ga likita a wannan zamanin bai kamata a ce mace tana irin wannan jinin ta zauna ga likitoci nan kwararru da ake da su gynecologist kwararru sai ta je ta kai kukanta wajensu su kuma su yi mata aune-aune su ba ta shawari ko su ba ta magunguna da za ta sha fiqhu na gaba wujubu ghasli damil hayd wajibi ne ashe idan jinin haida ya zuba a fitar a wanke shi sannan hadisin ya karantar da mu'allal haiba la tusalli mai haida ba ta sallah idan mace tana haila haramun ne ta yi sallah in ta yi sallah ma ta yi zunubi za ta sama kaga wannan nuqsanu dini hace ba ta sallah kuma ba za ta rama sallah ba ba ta rama sallah in ta gama amma azumi ba za ta yi ba in ta gama za ta rama azumi wannan ita ce aqida ahlus sunna khilafan lil khawarij khawarijawa su ha sai ta rama sallah ma khawarija sai ta rama sallah a wajensu shi yasa mu'adha barariyar bai wannan na Aisha ce ta yi mana na Aisha tambaya ma balu fayyadu yu'manna bi qada'i as-sawmi wa la yu'manna bi qada'i as-salah na Aisha ta ce ahuriyatun anti shi ne yasa mata sai a ce su rama azumi amma ba za su rama sallah ba na Aisha ce shi kin tambaya ce wannan kin shiga cikin khawarijawa ne ta ce wallahi lasu bi ahuriyatin walakinnani as'alu ce wallahi ni ba khawariji ya bace amma tambaya nake nana kin ce to ba sai kin san hikiman ba kana zalika yusibuna fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa nu'maru bi qada'i as-salah ce a haka annan sama ya bamu annan sama yana da rai muna haiba sai mai haiba ba za mu sallah ba ba za mu azumi ba amma in mun gama sai a ce mu rama azumi ba za mu rama sallah ba so daga ko ki gano hikima ko baki gano ba shikenan amma daga baya malamai suna cewa me yake hikima sallah ko da yaushe ana yin ta azumi ko marratan fil aam shi so dai ake kaga shi bi cancanta a rama shi mun gane sallah ko idan baka yi ba wannan lokacin za ka zo ta ci gaba da yi amma azumi fa a shekara so dai ake kaga ya cancanta a rama shi fiqhu na gaba annal mustahabata tusalli idan mace tana zubar da jini na istihaba na ciwo to za ta rufa sallah baya hana sallah sannan hadisin ya karantar da mu anna al-mustahaba tatawaddau li kulli salah cewa ne istihaza kowace sallah in ta zo tai za ta jaddada alwala za ta yi sabuwar alwala duk da wannan matsala akwai tattaunawa a kanta in mun zo kitabul haidi insha Allah za mu yi magana kanta sai na tara istibta'u man waqa'at lahu masala musulmi abinda ake bukata duk matsalar da ta faru da kai ka je ka tambaya kar ka take kai aiki da ka kada ka take za ka yi wani abu shine ne al-akhdari rahmatullahi alayhi yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah baya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki ko ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko za ka yi wani abin duk abin da za ka yi ka je ka tambayi wayas alal ulama ya tambayi malamai ka tambayi malamai kar ka fike kai wani aiki ba kai tambaya ba domin dama kar ka fita daga cikin ɗayan mutane hudu ko ka zama malami ko ka zama ɗalibin ilimi mai zuwa kullum ya bude littafi gaban malami ya karatu ko ka zama mai tambaya ko ka zama mai saurare har ka zama na biyar sai ka zama cikin halakakku waye na biyar wanda baya cikin hudun nan bala in baka zama cikin hudun nan ba kai ne na biyar lasta aliman walasta taliba ilmi walasta mustafiyan walasta mustami'an kai ba malami ba kai ba dalibin ilimi ba kai baka tambaya sannan kuma kawai ga kanan sagidi kawai baka saurare in ka ji wani zai yi tambaya su yi haka da kullum ka ka saurara ka ji sai ka kawo in ka ji ana karatu ko ba za ka bude littafi ba to ka saurari karatun ba ka ba sai ka zama cikin rabon shaida kuma kowane kiɗa aka buga sai ka ji sai ka yi rawa duk kiɗan da ka ji sai ka yi rawa saboda ba ka karatu ba ka tare da harkar ilimi to ita ce kuma shi ne halin da muke ciki a yau Allah shirye mu to musulmi abinda aka sani duk abinda zai ji tambayan mata don Allah mata ne ba take zuwa suna tambaya sannan jawazu tiftail mar'ati wa mushafahati ar-rijali fi ma yata'allaqu bi taharati wa ahdathin nisa ya halatta mace ta magana da namiji ni domin tambayar addini akan abinda ya shafe ta na tsarki da kuma ababen da za su iya bujuro mata har abin da ake jin kunya ta yi tambaya in ba ta sami ƴan uwarta mace da za ta ba ta amsa ba ta tambayi malamai maza tambayi namiji ya ba ta amsa wannan ba hususiyar manzo Allah sama ba sannan kuma jawazu al-istima' ila sautiha ya halatta kenan a saurari sautinta domin idan ba ta yi magana in ta yi magana da baki ya za ka gane in ba ka ji sautinta ba wannan kuma zai kai mu kenan anna sautal mar'ati laysa awra ashe sautin mace ba al'aura bane abinda ba a yadda ba shine ta mai da shi na zaki ta kamai da sautin ta ne zaki irin na zabaya ko ta rika kwakwata tana maganganu na jan hankalin namiji amma ta zo za ta tambaya kan addini ka ba ta amsa ta kira ka a waya tana tambaya kan addini ya halasta ka saurare ta ka ba ta amsa ta addini shi kenan ayi abuci mun gane to sannan kuma hadisin yana karantar da mu a cewa rayuwar mata a cikin tana inganta ne idan suna sanin addini to haka maza ma haka maza kowa rayuwar shi tana kyau ne idan yana karatu in kana neman ilimi ba yadda za ka yi ka zauna rayuwarka ta inganta kawai kana fama da jahilci to duk bala'in da yazo za ka iya shiga Allah ka tsare mu Allah ka ganar da mu Allah ka dora mu akan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu daga talalabiya sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shine ai aka ce an yi zabani kansa idan dabba wasu mazhabobi suka ce idan dabba ce da ake cinta to jini ne wanda yake ba da jasa sauri ku kashe wajen mana kashe can mun gane? Wasu kuma suka ce idan dan kaɗan ne to ba laifi amma mu tantance tsakanin halaccin cinsa da kuma kasancewar sa na jasa ba kone ba ko kone mutane take to Allah shi kyauta ka gane ko na'am wa alaikum salam na'am